الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو من أيام الجمعة 20 دبيو قوانا وتانا ذو الحجة هجر مائكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقبرنا مكة زو مدينة شكرة دبولة ريهدو دا 40 ديدة وان ديدة شدة 20 دأكو قواتا تقص شكرة دبولة دا شاتر ميلادية. عند مكي تشيقبا أتشين كرات للتاف النومي البركة كتاب التوحيد نبب مال منا صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. أساتن دي قباتا من يبياني أتكين فصلي مي مغانا قمد أبن دي شافي بدعا دا كشكا شانتا دا نو إكانتا دا حكمتي أكانتا تبو مرغامك كارس فصل با أيوزا متجبا أيا عند مكسائي. قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظه الله: تنبيه، من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. ما ليس فذكروا بمعنى تنبيه وتأفدكروه يكي سويه يغمد أبن دي الشافي بدعة. ما لكش من قسم البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطئ ومخالف لقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. دوان لككس بدعة يررب بدعة زواغ بدعة ككاوة ده بدعة ممونة فهو مخطئ تللشي مي كسكري بمعنى ياي كسكري، ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم كما ياسا ومفادا من ذا الله سيرا دا من شاء الله سببت أغريش عندي كيشوا: كل بدعة ضلالة، دكان بدعة بتاج. يا كما تكينان أفادك أنورا دوانا وريسو سي. An samu malamai daga cikin malaman musulunci da suka kakkasa bid'a zuwa ga bid'a hasana da bid'a sayyi'a. Wasu na ganin cewa akwai bid'a mai kyau, sannan akwai bid'a mai muni. To, fadan wannan magana kuskure ne. Babu wata bid'a a cikin musulunci mai kyau wanda ya kamata a yi, bali har ta sami kyau babu ita ma. Sannan duk wanda ya faɗi cewa akwai bid'a mai kyau, to kaga ya saba ma faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce dukkanin bid'a batat. Saboda annabi ce kullu bid'atin balala, dukkanin bid'a batat. Saboda kullu tana daga cikin sigogi na umumi, akan kawo su ne don su mamaye abu gaba daya. In aka ce kullu duka, annabi ya ce dukkanin bid'a bata ce. Ke kalkashin magana ga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani batun a ce ga bid'a kyakkyawa, dukkanin bid'a bata ce. Ina fata mun gane. Li'anna rasul sallallahu alaihi wasallama hakama 'ala al-bid'i كلها بأنها ضلالة. سود منزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة. منزع الله يا إيهكم تشي أكم بدعة قبات ينتشي وابتش بيتو غتشي أبيتشي بند تكزا دا تكزا دا تكزا. إنا فتانا غاني النبي تشي ويدكم بدعة بتش يا إيهكم تشي أكم قبات ين بدعة. وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة، wannan shi kuma zaka jana cewa ba dukkan bid'a ba dukkanin bid'a bace bata akwai bid'a kyakkyawa to kaga wannan magana shi ta ci karo da magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal hunaka bid'atan hasana sai ka je ci a ba dukkanin bid'a bace bata a akwai ma bid'a kyakkyawa to kaga wannan ya saba mu annabi saboda annabi shi cewa dukkanin bid'a bata ce bayan da za a yi kalkashin wannan magana da ta game dukkanin bid'a kai kai kokarin samu bid'a kyakkyawa qala al-hafiz ibn rajab fi sharh al-arba'in al-hafiz ibn rajab al-hanbali yake cewa a cikin sharhin al-arba'in da yayi kana 40 an-nawawiyya na sharhin hafiz ibn hajar فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يتي فدما زال الله صلى الله عليه وسلم يتي دكنن بدعة باتاتي من جوامع الكلم وانما كانت تنادق تكن جوامع الكلم كالمومي تقيتتو ما سقمي حكمتي ميوى لا يخرج عنه شيء با وان ابن دا زي فتا كالكشن حكمتن فدار من زال الله بيتش دكا نمبيد أبتج اقوانا اتاتي فهمت ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يتي وهو اصل عظيم من اصول الدين للي وانا مغانا اصلي تي ببادغة تكين اصلن الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yace kuma wannan magana tayi kama da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu don wanda ya kirkiri koko ya fari wani abu a cikin al'amarinmu wanda babu shi a ciki fa huwa raddu to za a mayar masa da kansa fa kullu man ahdatha shay'an ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال دوان ديك إرك إروان أبو يدنغ ناشزواغ الدين سيكسان شوانا أبو مباعد وانا أصلي لزي كوما وادا شيء أتكين الدين وكو باعد وانا أصلي أدغا تكين الدين توانا أبو بثت duwan da ya kirkir wani abu ya dangana shi da addinin musulunci sai kasance wannan abun baya da wani asali a cikin addini da zai koma zuwa gare shi to wannan abun batace wad-dinu bari'un minhu addini ya barranta daga wannan abun wa sawa'un fi dhalika masail al-i'tiqadat aw al-a'mal aw al-aqwal adh-dhahirah wal-batinah yace duk gudani abin ya shafi mas'aloli na kudiri na zuci kenan ko kuma ayyuka na gabbai ko kuma maganganu na zahiri da batini kenan wannan ita ce karshen magana Ibn Rajab al-Hanbali game da wannan hadisin da ke cewa kullu bid'atin dalala yace wannan hadisin magana ce takaitatta da ta haɗe hukunci masu yawa duk abinda za a kirkira a dangana shi a cikin addini ya zamanto baya da wani asali da zai dogara da shi a cikin addini to wannan abu bata ne ko da an kira shi shari'a ina fata mun gane yau walaysa li ha'ula'i hujjatun ala anna hunaka bid'atan hasana mala yace lalle waɗannan ba su da hujja akan cewa lalle akwai bid'a kyakkyawa إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه باسل وتهجة أكن تبتل لتوا أقوي بدعة كاكاوة سيف لو عمر ديتي قمد صلاة التراويح نعمة البدعة هذه هنا فاتا من قال وانا اتتش مفي قرقوة ام بدعة دستك يقول كرم قلو دي بدعة كاكاوة اتكين اتين صلاة التراويح sallah ce wadda annabi ya fara yin ta a rayuwarsa ran farko yayi ƴan mutane kaɗan suka samu labari gobanta suka yi dandazo sosai suka zo ya fito ya musu sallar tarawih gobanta kuma suka fi kullun fitawa annabi ya ji taron su sai yake fitawa daga baya suka tambaye shi me yasa baka fito kan mana sallah ba sai yace ina jin tsoron a farlanta muku ita ta yadda kuma idan an farlanta muku ba za ku iya yi ba shi kadai hana fito kana idan kuka dimanci yinta kuka lazimci yinta mai yiwa Allah ya sabko wahayi da sama ya wajabta muku yin ta karshe kuma ku kasa yinta shine dalilin da yasa biki to to wannan bayan su sai aka bari ha annabi bar duniya ba ai Abubakar yazo haye bar duniya ba ai ba zamanin Umar ba ai ta ba bi ma'ana da sunan a haɗu jama'a gabaɗi da limami ɗaya ba wai ba a yinta ba ana yinta amma a haɗu masallaci liman ɗaya ya jagoranci mutane a yi sallah tun annabi da ya ce musu yana jin tsoron a farlanta har ya mutu ba a yi haka nan zamanin Abubakar ya zo ba a yi haka nan zamanin Umar Umar sai ga dai har yi mutane suna yin sallah ɗaiɗai ku nan gungun jama'a nan gungun jama'a nan wasu na yi nan wasu na yi kowa na yin nashi sai ga ina ma da ya tara su gaba ɗaya ƙarƙashin limami ɗaya sai haɗa su gaba ɗaya ƙarƙashin limami yana ba su sallah Umar da ya gansu cikin wannan hai'a da wannan tsarin suna sallah ta gaba ɗaya ƙarƙashin limami ɗaya sai ce ni'matul bid'atu hadhihi ma dallan wannan irin wannan bid'a to ƙarƙashin wagga magana ta Umar sai ‘yan bid'a suka ɗebo cewa lalle akwai bid'a kyakkyawa a cikin musulunci wannan ita ce hujjar ina fatan mun gane shine malam ya ce ‘yan bid'a ko ku masu ganin cewa akwai bid'a kyakkyawa a addini ba su da wata hujja da suka kama a matsayin dalili sai magana Umar da ya ce ni'matul bid'a hadhi wa qalu aidan kuma suka ƙara cewa innaha uhdithat ashiya'u lam yastankirha as-salaf sannan suka dada cewa kai akwai wasu abubuwan da aka fare su a cikin addini magabata ba su yi musan su ba ba su yi inkarinsu mithlu jam'il qur'an fi kitabin wahid suka ce kamar hada qur'ani a cikin littafi daya kun san cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qur'ani ba hade ba yake kamar yadda kuke ganin sa a yanzu tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas rarrabe yake suka ce wannan ma bid'a ne ba kun abin saboda annabi bai yi haka ba ina fatan mun gane kuma suka ce wa kitabatil hadithi wa tadwili haka ma akwai wasu bakin ababe da aka fara a cikin addini magabata ba su yi musansu ba kuma bid'a ne a fahimtar su suka ce rubuta hadisi da dawwana su a cikin littafai a ga zamanin manzon Allah littafan hadisin nan gaba daya babu daga baya musulmi suka hadu aka dinga rubuta hadisi a cikin littafai daban-daban suka ce to wannan rubuta hadisin ma abu ne bako magabata sun gan shi ba su musa shi don haka a wurinsu bid'a ce mai kyau ina fatan mun gane malace wal jawabu an zalika jawabin da za mu ba su game da wannan maganganun da suka yi na farko magana Umar ni'matul bid'a na biyu hada qur'ani na biyu rubuta hadisi jawabin da za mu ba su an zalika game da hakan أن هذه الأمور لها أصل في الشرع فليست محدثة wannan al'amuran gaba daya suna da asali a cikin addini ba fararrun abu bane ba baki bane ba bale kalkashin su ku ce akwai bid'a kyakkyawa wa qawlu umar ni'matul bid'a fada umar da yace ma dallan wannan bid'a yuridu albid'ata lughawiyya lash-shar'iyya yana nufin bid'a a yaran larabci ba bid'a a shar'ance ba ba yana nufin bid'a a shari'a ba yana nufin bid'a a yaran larabci ku fahimci wannan da kyau duk abin da annabi yayi ko ya furu a yi shi ko aka yi a gaban sa bai yi musu ba sunan shi ne sunna annabi yayi tarawih ko bai yi ba yayi kar ku manta tarawih asham da Hausa ko qiyamul layli tahajjud dukkan su sunan abu guda ne an gane ko dukkan su sunan mi abu guda ne sallar dare to wannan tarawihin ko tahajjudi ko asham ko kuma qiyamul layli annabi yayi ta tare da sahabban shi to tunda yayi ta tare da sahabbai za a iya ce mata bid'a ba za a ce mata bid'a ba saboda bid'a wani abu ne wanda baya da asali cikin addini to tunda annabi yayi ta ba za ka taba yarda ba ka ce bid'a ce to shi yasa malamai suka dauki magana Umar suka hauda ta bisa kan sakilin bid'a a yar larabci ba bid'a a shari'a ba dan duk abin da annabi ya aikata ba za a ce mishi bid'a ina fata kun fahimci magana yauwa fama kana lahu aslun fi shar'i yarji'u ilayhi duk abin da ke da asali a cikin shari'ar musulunci da zai koma zuwa ga wannan asalin idza qila innahu bid'a فهو بدعة اللغة فهو بدعة لغة تودع بندك إذا أصلي أشرع واند زي يقوم وزوغ وانا أصل إذن أكتش إذا شي بدعاني تو أنا نهم بدعا أتكن لغة لا ربشي با أشرع با لا شرعا باوي أشرع با لأن البدعة شرعا سبود بدعا أشرعا جي ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه شين دعب دبايا دا أصلي أشرعا دا زي يقوم وزوى ذريش كالوكو التراويح كو أشم كو قيام الليل كو تهجدي ينا دا أصلي دا زي يقوم وزوى ذريش سبود النبي أي أتكن وسكوانك النبي أي a cikin wasu kwanaka ina fatan mun gane kenan dole a dauki magana Umar ana nufi da bid'a a lugha ba bid'a a shari'a ba saboda duk abinda annabi yayi bai waye karbu sunan mi bid'a ina fata ana da fahimta ko yawo wa jam'u alquran dadin bayani game da wannan mas'ala ta Umar Umar ya hada mutane a wannan lokacin saboda abinda ake jin tsoro ya kau mene ne ake jin tsoro a farlanta qiyamul layl ta zan wajibi akan al'umma daga baya ba za a iya ba to wanda za a sabko ma wahayi a ce ta san farilla wane ne shi kuma ya shuɗe ya rasu ya wuce to kenan wannan tsoron yayi mi ya kau shi yasa Umar ya hada mutane akan su zo ayi sallar tarawih tare da jama'a ina fatan mun gane kenan kaga wannan magana ta Umar ba za ku makalkale mata ba kalkashinta ku ci akwai bid'a kyakkyawa a cikin addini saboda annabi yayi qiyamul layl to tunda yayi qiyamul layl dole ku ba bid'a ba ce ina fatan mun gane me illar da yasa annabi bai ci gaba da yi ba annabi ya ce ina jin tsoron a farlanta muku to annabi ya rasu ya tafi shi daga baya wa za a san kuma wahayi a ce farlanta akwai babu to tunda babu wanda za a san kuma wahayi a ce tarawihi farlanta ce to kaga abin nan da ake jin tsoron ya abu ku ya wuce shi yasa Umar sai hada mutane kalkashin liman guda ya ba su sallar tarawih ina fatan mun gane to kenan kaga dole magana Umar a dauke ta bi ma'ana bid'a a lugha amma ba bid'a a shar'ance ba saboda annabi ya tarawih tare da jama'a illa da ta hana ya fito tsoron ka a farlanta ta kuma mutuwar shi ta sa wannan illa da tsoron ya kau ya wuce ina fatan mun gane yawa wa jam'u alquran fi kitabin wahid lahu aslun fi shar hujja ku ta biyu hada qur'ani a cikin littafi guda shi ma yana da asali a cikin shari'a jawabi kenan akan hujjar sa da suke ganin cewa ai hada qur'ani ba a yi shi ba zamanin annabi to tunda ba a yi shi ba ko kaga wani abu ne fararri a cikin addini bid'a ne to jawabin da za a ba su shine hada qur'ani a cikin littafi guda yana da asali a cikin shari'a ba wai kirkirar shi akai ba lianna nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi kitabatil qur'an saboda annabi da kansa yana horo da cewa a rubuta alqur'ani in ko an rubuta shi za a yi mi za a tanada shi in ku baya mutu ya shuɗe dole a haɗe shi kai kana da wani ɓangare kai kana da wani ɓangare kuma ko da ba a haɗe shi ba a cikin takardu lokaci guda yana nan hardace a cikin zukatan mazan shi san hardace shi tun daga farkon sa kasha zuwa ƙarshe shi kenan kaga annabi yana furo a rubuta qur'ani kenan kaga rubuta shi da haɗa shi wuri guda yana da asali a cikin addini dan annabi na furo da cewa a rubuta shi ina fata mun gane لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن لكن كان مكتوبا متفرقا سيدي يا كسان شينا ربوش قرآن أزامنا النبي أمار الربيك وانغا نادا وانغا بانغاري وانغا نادا وانغا بانغاري وانغا نادا وانغا بانغاري أورنش الربيك أما ينا ربوش فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد سي صحبيسك هذا القرآن a cikin littafi guda daya kaga kenan rubuta alqur'ani a hada shi ba za ka ci mishi bid'a ba tunda yana da asali a cikin addini annabi yayi furu da rubuta alqur'ani kuma an rubuce shi amma rarrabe ki kowa daga cikin sahabbai wasu suna da wani bangare na shi sai bayan shude shi mushin shude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka hada shi a matsayin littafi guda ina fata mun gane me yasa suka yi haka hifzan lahu dan a kiyaye qur'ani game da bacewa malamai sukan kawo sababi da dalili wanda yasa sahabbai suka yi haka an yi yaƙuƙa sosai bayan shuɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hakan yasa aka dinga har kashe maharratan qur'ani da dama daga cikin sahabban annabi an kashe maharratan qur'ani masu yawa wanda suka san alqur'ani to hakan yasa Abubakar ya ji tsoron yau da gobe ana tafiya Qur'ani ya bata a cikin al'umma na fatan mun gane sai ga ya kamata a haɗo duk wani bangare da ke wurin mutanen da suka rubuta a haɗe shi wuri guda ina fatan mun gane ya shawarci Umar in ban manta ba ya ce mishi ga abinda nake so in yi Umar ya ce ni ba zan yi abinda annabi bai yi ba bazan aikata kan yace Abubakar bai gushe ba yana kai kawo a kaina ha Allah ya yalwata kirjina akan wannan mas'ala daga baya muka zo muka hada alqur'ani wuri guda ina fata mun gane wanda kaga kenan alqur'ani a rubuta shi tun zamanin annabi yake rubuta shi kuma annabi ne shike ce a rubuta wannan aya a rubuta ta daidai wuri kasa a aje ta daidai wuri kasa bayan shuɗe shi sai aka hada shi wuri guda wannan baya nuna cewa za a iya kawo bid'a ko a ce bid'a ce kyakkyawa za a iya kawo su bid'o'i a cikin addini da sunan bid'o'i ne masu malaci wa tarawih kad sallaha annabi sallallahu alaihi wasallam salatu tarawih annabi ya sallace ta bi ashabihi layaliya wasu dare wa takhallafa anha fil akhir daga baya ya zamna bi fito ba khashyata an tufrad alaihim dan jin tsoran a farlanta tarawih akan sahabbai wastamarra sahabatu radiyallahu anhum yusallunaha awza'an sai sahabbai suka ci gaba suna yin sallah amma kashi kashi jama'a ba su hade wuri guda ba galgashin imami daya mutafarriqina rarrabe fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar annabi wa ba'da wafati hazuwa rasuwar shi ila an jama'ahum umar har lokacin da umar ibn al-khattab ya hada su radiyallahu anhu a wuri guda ala imamin wahid akan limami daya kama kanu khalfa annabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda suka kasance bayan annabi sallallahu alaihi wasallam laysa hadha bid'a fi ad-din kana laysa hadha bid'atan fi ad-din dan haka yin hakan ba bid'a bane a addinance tunda annabi yayi وكتابة الحديث أيضا لها أصل في الشرع ها haka rubuta hadisi yana da asali a cikin shara. Faqad amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabati ba'd al-ahadith li ba'd ashabi, saboda annabi yayi furan a rubuta wani shashi na hadisai ga wasu daga cikin sahabban shi. Lamma tuliba minhu dhalika, lokacin da aka nemi hakan a wurin manzon Allah, kenan an nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izinin cewa a rubuta wasu shashi na hadisai ga sahabban shi, ya bada izinin ayi. Kenan kaga bada izinin da yayi ayi shike nuna halaccin mi rubuta hadisi. Da aka kenan rubuta hadisi yana da asali a cikin shari'a, kalkashin shi bai wa kace akwai wata bid'a hasana. Ina fata mun gane, saboda yana da asalin da yake koma zuwa gare shi. Wa kana al-mahzur, saboda abinda ake jin tsoro min kitabatihi, na rubuta hadisin bi sifatin amma, da sifa gamamma a zaman fi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin annabi, khashiyata an yakhtalita bil qur'ani ma laysa minhu, dan jin tsoron ya cakudi da alqur'ani abinda ba alqur'ani ba. Wai illa da tasa aka ki a rubuta hadisi zamanin annabi, shine ana jin tsoron wani abin da ba alqur'ani bai cakudi da alqur'ani mai kyau. Wannan shine illa da tahana a rubuta littafin hadisi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tufiya sallallahu alaihi wasallam intafa hadha almahdhur, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kaga wannan abin da ake jin tsoron ya kau, saboda wahayi ba zai ƙara sabka ba, bale a samu rikitarwa tsakankanin hadisi da alqur'ani mai kyau. Ina fata mun gane, kenan kaga hadisi yana da wani asali da yakan koma zuwa gare shi. Li'anna alqur'ana qad takamala, qur'ani ya cika, wa dhubita an kiyaye shi, qabla wafatihi, tun kafin annabi ya rasu. Fadawwana almuslimuna alhaditha, a wannan lokacin sai musulmi suka rubuta hadisi, ba'da dhalika, bayan shudewa annabi, hifadhan lahu min adh-dhaya, dan su kiyaye hadisi daga bacewa. Fajazakumullahu anil islam wal muslimina khaira, Allah ya sakanya musu akan kokarin da suka yi ga musulunci da musulmi alkhair. Haythu hafazu kitaba rabbihim, yayin da suka kiyaye littafin ubangijinsu, wa sunnata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam min adh-dhaya, da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bata, wa abath al-abithin, da wa abath al-abithina, da kuma wasan masu wasannin masu wasa. Wannan shine takaitaccen bayani game da kashe-kashen bid'a a musulunci. Babu bid'a kyakkyawa a cikin musulunci, dukkanin bid'a batace. Sai dai bayani ya riga ya gabata, bid'o'in ma hawa-hawa ne, akwai wanda ta himuni. Wannan in ka kawo nan kashe-kashen babu laifi, saboda akwai bid'a da ta hi kowace bid'a muni wanda za ta iya kai ka ga fita musulunci. Akwai bid'a da bata kai wannan matakin ba, amma dukkansu sunan su ne bata, karama da babba, amma babu bid'a hasana a cikin addini. Bari mu ga muku misali. Yanzu mu dauki maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yi a matsayin sallah da idi. Kaga maulidi baya da wani asali da yake komawa zuwa gare shi, kuma duk wani abin da zai sa a yi maulidi a zamanin manzo Allah akwai shi. Babu wani abin da zai hana a yi maulidi kuma ba a yi ba. Shi ke nuna menene? Bid'a ce. Sabanin kaga sallar tarawih da suke kafa hujja da shi ita ma bid'a ce, saboda Umar ya ce ni'matul bid'a ta hadi. Sai mu ce a'a, ba bid'a ba ce. Idan kuna nufin bid'a a shar'ance, kun yi kuskure, saboda abin da annabi ya yi ba za a ce mishi bid'a. Annabi ya yi ta 'yan kwanakai, kuma ya ga illar da ta sa ya fasa. Me yasa ka hasa baka fito ba? Ina jin tsoron a wajabta muku ita. Idan kuma in aka wajabta muku ita, ba za ku iya ba. Shi yasa bai fito. Da ya kau ya bar duniya ya koma zuwa ga ubangijin shi madaukakin sarki, musulmi suka ga illan nan da ke da kwai ta kau, abin nan da ake tsoro babu shi, saboda babu wani wanda ya saura da za a mishi wahayi a ce tarawih yanzu farilla ce. Sai suka haɗu suke yin ta jama'a. Kenan kaga ba bid'a bace a sharance sanar, saboda tana da asalin da take komawa zuwa gare shi. Haka rubuta alqur'ani mai girma, ba bid'a bace. Annabi ya an rubuta qur'ani zamanin shi, kuma yana foro da a rubuta. Kenan kaga rubuta alqur'ani yana da wani asali da yake komawa zuwa gare shi. Haka rubuta hadisi ma, annabi ya yi foro da a rubuta hadisi, wanda ke nuna kenan kaga hadisi ba bid'a bane ba saboda yana da wani asali da yakan koma zuwa gare shi. To maulidi fa misali sun ce masu yin shi suna yin shi ne don nuna farin ciki da aihuwa manzon Allah. Kaga annabin yana nan ko wannan ranar da aka haife shi a ciki an san ta ko ba haka ba, me ya hana a yi maulidi? Kamar dama ce ta a yi babu, mutanen ne babu, wurin da za a yi ne babu, in aka haɗu ba san abin da za a faɗa ba ne ba, kaga ba duka ba wannan ba ne da ba a yi shi ba, kawai ba addini ba ne, saboda duk abin da zai sa a yi shi akwai shi, kuma babu wani abin da zai hana a yi shi, amma ba a yi shi ba. Wanda ke nuna menene kenan? Bid'a. Ina fatan mun gane. Yawwa, wannan shine ƙarshen wannan babin kenan. Sai fasali na gaba, ko ƙarshen wannan fasali, sai fasali na gaba, zuhurul bid'i fi hayatil muslimin wal asbabul lati addat ilaiha. Bayyana bid'a a cikin rayuwar musulmi da sababban da suka jawo aikata bid'a. Yaushe bid'a ta bayyana a cikin musulmi, kuma wani sababi ne yasa aka dinga yin bid'a a cikin addini? Abu na farko, in jimalan zuhurul bid'i fi hayatil muslimin, bayyana bid'a a cikin rayuwar musulmi, wa tahtahu mas'alatani, ƙarƙashin wannan magana akwai mas'aloli guda biyu. Al-mas'alatul ula waqtu zuhurul bid'a, waqtu zuhurul bid'a, lokacin bayyana bid'a, a wani lokaci ne aka fara bid'a a cikin addini, shine mas'ala ta farko. Qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah, ibn taymiyyah Allah ji kanshi yake cewa, wa alam anna ammatal bid'a المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في آخر الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. شيخ الإسلام كتوى كساني كتوى للي قبائم بدعة wadda ke da alaka da ilimi da kuma ibada, innama waqa'a fil umma fil umma fi akhir al khulafa ar rashidin, hakan ya faru ne a cikin al'ummar musulmi a cikin ƙarshen khalifofin nan guda hudu shiryayyu, ƙarshen rayuwar su kenan. Kafin su bar duniya ba a san bid'o'i ba, yaushe bid'o'i suka faru? Ƙarshen rayuwarsu da shuɗewarsu. Kina wannan shine lokacin farkon fara bid'a a cikin al'ummar musulmi. Kama akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam haythu qala, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yayin da yake cewa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, duk wanda ya rayu rayuwa mai tsawo daga cikin ku to zai ga sabani mai yawa. Wannan fa zamanin dale can annabi ke bada labari, kuma yana ba sahabbansa labari, limana duk wanda zai yi tsawon rayuwa daga cikin ku to zai ga sabani mai yawa a cikin al'ummar musulmi. Zamanin annabi kenan yake bada sahabban shi labari, kuma na san a wancan lokacin in sahabban shi ma sun yi tsawon rayuwa, bartama a ce wanda ya dade daga cikin sahabbai ya haura shekara 100, ko ba haka ba? To a wannan lokacin annabi ke ba su labarin, duk wanda zai rayuwa mai tsawo daga cikin ku to zai ga sabani mai yawa. Wanda kaga idan muka dibi waƙa'in rayuwarmu ta yau, abin bayyane ki kuma zahiri, sabani rikirkici ga sanannen addini masu yawa, ƙungiyoyi barkatai da sunan addini, kowace ƙungiya tana da'awa kan cewa su ne masoyan annabi, suke kan hanyar annabi, suke kan daidai, tare da cewa dukkanin ƙungiyoyin sun saba, wanda ke nuna tabbat cewa daga cikin ƙungiyoyin nan akwai maƙaryata. Ina fatan mun gane. Bayewa ƙungiya, misali a ce ƙungiya 50 su taru, kuma wannan ƙungiyoyin dukansu su haɗu ne da sunan musulunci, sai ya kasance wannan kungiyoyin sun saba ma juna, suna cin juna, bangaren suna kafirta bangare, bangaren suna bid'antar da bangare, kuma a ce dukan su kan daidai yake, kaga wannan hankali da fi ba zai karba ba. Ko ba haka ba? Ba zai taba yiwa. Bar mu dauki misali na kusa, mu dauki kungiya guda uku shahararru a duniya. Ko guda hudu. Kungiyar Izala da duk wani reshi da ke karkashinta da sunayen da gare su. Sannan mu dauki ƴan dariku, kama daga Tijjaniya, sannan Kadiriyya, sannan ka dauki ƴan Shi'a. Kaga wanga kungiyoyi ne dukansu da sunan Musulunci. Kowace kungiya daga cikin kungiyoyin nan guda hudu suna da'awar cewa su ne ke kan daidai, su ke kan turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu wanda ba su ba batattu ne, halakakku ne. Kuma kowace ɗaya daga cikinsu tana da'awar cewa su ke biyan Qur'ani da sunna, su ne ahlus sunna. Tare da haka sun saba ma juna. To kaga ko shakka babu. In kana da hankali da kake awo da shi da nura, za ka tabbata cewa lallai cikin ƙungiyoyin nan akwai maƙaryata daga ciki. Amma akwai masu gaskiya daga ciki, to akwai maƙaryata. Dan da a ce dukansu Qur'ani suke bi, dukansu sunna suke bi, da ba su saba ba. Saboda Qur'ani ya kore su da haɗewa ba rarrabuwa ba. Shi yasa ya ce, mi fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku haɗu akan igiya Allah gaba ɗayan ku, kada ku rarraba. To inda a ce dukan ku kan gaskiya kuke kamar yadda kuke da'awa, da bu ku rarraba ba. Rarraba ku ita ce ke nuna cewa lalle akwai maƙaryata da ciki. Ina fatan mun gane. Dan bayewa duka ka ce mana duk wanda ka bi daidai, duk wanda ka bi za ka tsira ƙarya ce. Akwai halakaku daga cikin su. Shi yasa Annabi ya ce man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Don da ya tsawon rayuwa daga cikin ku, to zai ga sabani mai yawa. Kamar an tambayi Annabi, to idan aka samu kai cikin wannan yanayi ga sabani mai yawa, meye marka, meye mafita? Sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin. A wannan lokacin ku yi ruku da sunnata da sunnonin khalifofi na shiriyu. Wannan shine mafita kawai. Wannan shine mafita makoma. Daga cikin dukkanin kungiyoyin da suka makansu suna a yau da sunan Musulunci, kana da ma'auni da za ka auna da shi, ka iya gano na gaske da maƙaryata a cikin su. Eh, mu ne ahlus sunna, mu ne musulmin gaskiya, sauran ƙarya ce, ƴan bid'a ne, ba musulmi bane ba. Sai mu dibi me aikinka, sai mu auna ayyukanka da Qur'ani da hadisi. Idan ayyukanka suka dace da Qur'ani da hadisi, to kai ne ahlus sunna, sau'in kama kanka suna ko baka makanka suna, kana cikin ƙungiya ko baka cikin ƙungiya. Idan kuma ayyukanka suka saba mu Qur'ani da hadisi, duk yadda kan makanka suna mai kyau, wannan sunan ba zai tsiratar da kai ba har yau kana nan cikin ƴan bid'a, cikin mutanen ban. Ina fatan mun gane. Kenan ruko da sunna, ruko da Al-Qur'ani mai girma, bisa ga fahimtar sahabbai da wanda suka biyo bayan su, shine ke nuna cewa kai ke kan daidai. Saba ma Qur'ani da hadisi da ɗaukar ra'ayin wasu mutane da gabatar da ra'ayinsu akan Qur'ani da hadisi, wannan shi ke nuna lalle kana kan bata da kuskure, kuma kana da wani kyakkyawan ma'auni wanda za ka iya fahimta ahlus sunna da kishiyoyinsu. Ahlus sunna kullum suna kiran mutane ne zuwa ga Qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabbai, suna baka dalili kullum, dalilinsu Allah ya ce. Idan za su tafsiri, ba za su maka tafsiri da ra'ayinsu ba, sai ka ce sai su ce Imam al-Tabari ya ce, Imam al-Qurtubi ya ce, Ibn Kathir ya ce, haka za su ce maka. Alƙashin wannan aya ba za su kawo maka fahimtar kansu, su kawo maka fahimta ta sahabbai da fahimta ta tabi'ai da tabi'u tabi'in daga cikin malamai shahararru na duniya wanda an san su mutanen kirki, kuma kullum za su maƙala ka ne da wahayi ko qur'ani ko sunna ba za su makala ka ba zuwa ga wani malami ko shehi su ce rike shi nan ne tsira take duk wanda ke kiran ka zuwa ga rike wani mutum duk matsayin shi duk girman shi ya sanya tsira da rabota kalkashin bin shi to ka tabbata mutanen nan ba wani gaskiya bane ina fatan mun gane saboda duk mutum in dai ba annabi bane ba bai cika goma ba tara zai iya kuskure zai iya daidai ina fatan mun gane amma kaga annabi ma'asumi ne baya kuskure duk abin da ya faɗa daidai to in dai ba ga annabi zai makala ka ba to duk wanda ya makala ka ga shi yace kai koyi da shi 100 bisa 100 to ka tabbata wannan hanyar da ka bi hanya ce ta halaka ba ta tsira kullahu hadis sunna suna makala ka ne ka bi qur'ani da sunna ba su ce maka bi ibn taymiya bi ibn abdul wahhab a bi qur'ani da hadis kuma ba su da wani malami yau a raye da za su ce kai koyi da shi cikin duk abin da yace 100 bisa 100 gaskiya ne wannan ma kuskure saboda duk wanda ke raye a yau idan ka ce mutane su makalkale mishi gaskiya tare da shi take zai iya hallaka zai iya bata Allah zai iya jarraba shi shiga cikin wata fitina to idan ya zamanto shi kuke biya ba qur'ani da hadisi ba sai ku bi shi hallaka dai kuma ku hallaka tare da shi amma in kuka bi qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata ko da shehun ku ko malamin ku ya saki hanya to ku ba za ku saki ta saboda dama asali kuke rike da ina fata kun gane asali kuke rike da shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa man kana mustannan falyastanna biman qad mat duk wanda zai yi koyi to yi koyi da wanda ya riga ya mutu mutanen kirki ya bi Allah ya bi manzon Allah kuma ya mutu a tarihi yace saboda rayayye ba za a amuntu da shi ba fitina takan iya same shi ya bata in ka ce ka makale mishi kai koyi da shi cikin duk abin da ya zo kaga cewa shine gaskiya to idan ya bata za ku bata tare ina fata mun gane baran ba ku karamin misali ɗan Boko Haram wanda Yusuf ke jagorancin su kaga su malamin su shine sun yarda da shi da duk abin da ya faɗa bisa ga fahimtar shi suke tafiya shi yasa da ya bata su ma sai suka yi mi sai suka bata to amma da a ce ya tarbiyantar da su kalkashin bin qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina to lokacin da ya saki hanya su sai su dawo kan asalin abin da ya tarbiyantar da su akai ba za su bata shi yasa kullum malami ko mai da'awa kar ya nuna ma mutane abin da yake faɗa duka 100 bisa 100 shine daidai ai koyi da shi 100 bisa 100 saboda ka iya kai nazari ka iya kai bincike ka kuskure cikin fatawakka wanin ka yi bincike ya nazari ya dace da daidai idan ka ce mutane maganar ka ita ce kadai gaskiya sai su ki su bi daidai saboda binka bayan ga gaskiya can ta bayyana ina fatan mun gane yau shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin wanda yake shiryayyun yace wa awwalu bid'atin zaharat bid'atu al-qadar farkon bid'at da ta faru bayan shudewa khalifofin nan guda hudu Abubakar Umar Uthman Ali ita ce bid'a ta al-qadar al-qadar wasu mutane da suka bayyana a wancan zamanin da ake ce musu alqadariya wanda su alqadariya a tsarin su babu kaddara duk abin da kaga ya faru a duniya ki ci bus akai dacewa ce ba Allah ya tsara shi shi ma Allah a lokacin zai lura da cewa wannan abin ya faru kaga wannan kafirci wannan kafirci saboda duk abin da zaka ga ya faru a wannan duniya kakafcinta ba zai taba faruwa ba sai kalkashin yarda Allah da nufin wannan abin ya faru kalkashin ikonsa da saninsa wani abu ba zai faru ba duk kankancin shi wajen ilimin Allah ba zai taba yiwa duk abin da kaga ya faru a duniya ya faru ne kalkashin kaddarar Ubangiji karami ne ko babba shi yasa Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai izu Allah ce mun fare shi ne ta hanyar kaddara shi kenan abu ba zai faru ba sai tare da kaddara wa Allah wannan abun zai faru kuma Allah ya riga ya san abun nan zai faru Allah ya halicci duk abin da zai faru a duniya tun gabanin ya halicci duniya da shekara 50,000 to wani abu ne zai faru wanda Allah bai san shi yau ko duniyar rayuwarmu yau ka duba ala ta hasu ko waya ta salula ko wasu abubuwa na na'ura na zamani yadda masu su suka shirya su suka san duk abin da zai faru a cikinsu wannan mutane fa to ina ga Allah da ya halicci mutane ba wani abin da zai faru a duniya duk karamcin shi Allah bai san shi ina fata mun gane dan haka qadariya su ne farkon kungiya 'yan bid'a da suka fara kullowa bayan shudewa khalifofin nan guda hudu da aqida ta al-qadar cewa babu kaddara da abin da kaga ya faru ne ki ci kuskawa aksidan ne kawai aka baya kankashin kaddara ubangiji wanda wannan kafirci ne ina fata mun gane wa bid'atul irja sannan bid'a ta murji'a ta kullu su kuma bid'a ta al-irja wasu mutane ne masu kudirin cewa imani fada ce da baki kawai baya daduwa kuma baya karuwa imani a wurinsu kuma ayyuka ba su shiga kalkashin imani haka su suka bullo a wancan lokacin su kuma bangaren su imani hawa guda ne dan haka ba bambanci tsakankanin imanin mutane imanin ka da na Abubakar da na Umar da na Uthman da na Ali da na manzon Allah duk guda ne baya hawa baya sauka kuma suka ce ayyuka gaba daya ba su shiga kalkashin imani wanda kaga wannan ma kuskure ne saboda imani na farko kudiri ne a zuci sannan firici ne da halshi sannan kuma imani aiki ne da gabbai kuma yana daduwa yana raguwa kamar yadda Qur'ani da Sunna suka nuna imani yakan dadu imani yakan ragu kuma sallah zakka hajji da ayyukan alkhairi gabaɗaya akan ce musulmi imani Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani ya kasu kaso 70 kai ko haka nan ne hadisin ko bid'un wa 70 shu'ba ko haka ne ku bani hadisin mai shi 70 wa me yake cewa bid'un wa 70 shu'ba kenan kaso 70 da wani abu annabi ya ce kololuwansu a alaha la ilaha illallah mafi kololuwa imani shine la ilaha illallah adnaha imatatul adha anit tariq mafi karshen daraja imani shine ka doke wani abin da ke cuta ce akan hanya dan kan mutane su ji ciwo kenan kaga doke wannan abin sai manzo Allah ya sa mishi sunan mi imani wanda ke nuna ashe aiki ma menene imani Allah ya ce wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum kuma na ana zancen sallah ne wanda ke nuna sallah ba mijeje imani su suka ce aiki baya kalkashin imani kuma imani wurin su baya raguwa baya karuwa wanda ba gaskiya ba ce ayoyi sun zo masu dama da hadisi sun zo masu dama wanda suke nuna imani yana daduwa yana raguwa yakan dadu lokacin da kake yawan aikata ayyukan alkhairi yakan ragu yayin da kake aikata sabo mai yawa imanin ka kullun yakan karu idan kana aikata aikin alkhairi yakan ragu idan kana aikata sabo wa bid'atu at-tashayyu sannan bid'a ta at-tashayyu shi an ci ta kullu ita ma wanda an shi'a yau ba sai mu mutane bayanin su wani ne an shi'a shi an ci kungiya ce da ta kullu da da'awar kafir ta galibin sahabban annabi ba su san kowa sai ahlul bait auren su Abubakar kafiri ne Umar kafiri ne Uthman kafiri ne mai imani Ali ibn Abi Talib Fatima Al-Hasan Al-Hussein da sauran waɗannan ala'imma guda goma wurin su su kadai ne musulmi a wurin su sauran sahabbai na annabi duka wurin su kafirai ne wanda kaga wannan aqida ce ita ma mai munin gaske da tana cin karo da aqida ta musulunci ayoyi barkatai hadisai masu yawa wanda ke nuna nagarta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalas kuma hadisai sun zo da dama wanda suke nuna ɗaukaka ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma yau an shi ya ba su da wata ibada da suke kaddarawa suke girmamawa kamar zagin sahabban annabi wanda zagin sahabbai wurin su lada za ka samu asalla su zagi Abubakar su zagi Umar su zagi Uthman su zagi Aisha suna tuhuma Aisha da abun nan da Allah ya barrantar da ita daga barci wanda ke nuna kaga ita ma firka ce ko kungiya ce daga cikin kungiyoyi wanda suke sumbata sun bar musulunci sannan wal khawarij da kungiya ta al khawarij kuma wasu kungiya ce da suka fito a can wancan lokacin masu kafirta musulmi ta hanyar aikata laifi wanda bai kai girman kafirci ba su ne al-khawarij suna halatta zinin mutane su ne duk wata kungiya da ka ga a yau suna kashe musulmi suna jefa mabama-bamai a kasuwa da masallatayya to yaran khawarij ne ina fata mun gane yan boko haram bin ladan da mutanen shi da duk masu kama da su duk a duniyan nan wannan sun ɗauko asali ne daga cikin al-khawarij ina fata mun gane wanda al-khawarij su ne ke kafirta musulmi idan suka aikata kabiratu min al-kaba'ir wurin al-khawarij shan giya kafirci in ka sha giya kai menene kafiri ne dan haka jininka ya halatta a kashe ka karuwai wurin su kafirai ne duk wani mai aikata sabo wurin su menene kafiri ne dan haka jinin shi ya halatta a kashe shi a ci duke shi shi yasa kaga ire-iren wannan mutanen wanda suke kashe mutane a yanzu da sunan musulunci suke yin haka wata kungiya ta zare da shugabanta da sunan masu son a kafa shari'a suna kashe musulmi kuma galibi musulmi ne suke kashe da wuya kaga sun je sun tashi kafirai sun kashe su musulmi ne suke kashe ba wai an ce a je a kashe kafirin ba ma su ma akan wannan hanya wadda ba ta da tsari amma ka iya gane su su kullum musulmi suke kashe haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan suna kashe ma'abuta musulunci suna bar masu bota gumaka kuma su bota wani Allah da kuma kaga aiki ne na yan boko haram da masu kama da su to khawarij tun wancan zamanin suka kunna wanda aqida ce ya kamata a ce musulmi ya nisance su kar ya yarda tunanin su yi tasiri a cikin kwakwalwarsu shi yasa annabi ya bada sufofinsu dan kar su yaudare ka annabi ya ce idan ka ga sallar su sai ka raina taka saboda yadda suke nutsuwa suke tsawaitawa a cikin zalla shi yasa kaga yan bid'a suka ce kawai ya isa da ku ne khawarij saboda tsawaitawa kuke cikin sallah sannan ka ji karatunsu sai ka raina naka yadda suke rera alqur'ani shi ma ga sai suka ce su ku ne kawar cikin nan saboda yau imammanku da karatuttukanku duk ku iya rera karatun da mun iya ba to ku ne annabi yake ne to haka annabi ya bada labarin yace za ka raina sallar ka idan kaga tasu za ka raina karatun qur'anin ka idan kaga nasu sai da annabi ce sana fita musulunci irin yadda kibiya ta kan fita cikin abun farauta ta idan ta zarta ta wuce kenan ka kuru da iya sallar kan kurudu da iya karatun alqur'anin su ba mutanen kirki bane wannan shine abin da annabi yake nufata ina fatan mun gane haka kuma hadisin zulhuwaisara wanda yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai adalci saboda baka yi adalci annabi ya rarraba ganima ya ba wasu ya zabo su saboda baki shigowa musulunci a turke su da musu kyauta sai zo yace ma annabi ijil kai adalci fa innaka lam ta'dil saboda kai baka adaba kai adalci annabi ya fusata sallallahu alaihi wasallam yace idan ban yi adalci ba to wane ne zai adalci a doran kasa yanzu ba za ku amantu da ni ba alhalin wanda ke sama ya amantu da ni annabi ji dadin wannan magana daga cikin sifofin shi annabi ba da labari yana da yana da dangalallen tufafi kenan tufafin shi sun dokaka sama misali tufafin shi suna daidai kwabirin shi kuma yana da gemi sai suka ce to kuni kenan to wannan abin suna yin shi ne saboda kiyayya da hasada amma ba don hujja ba kamanceceniya da kai da wani cikin irin abin da Allah da manzonsa suka ce kai bai nuna kai shi ne ko ba haka ba wa ya ce a dangale wando a daga shi zuwa rabin kubri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace izratul mu'min ila ansafi saqihi wanda mu'mini shine wanda zai zo tsakiyar kubrin shi yazo tsaka kenan nan wanda idan aka gansa sai kaga ana cewa su ne ɗan zafin addini ba zafin addini bane wannan bin umarnin manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asfala min al min ma asfala ila al ka'abaini min al izari wa ma asfala min al ka'abaini min al izari fa fil nar au kama qala sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya sabka a idan kafa na daga tufafi ko gefto a wuta ne wanda ke nuna haramun ne ka bari tufafin ka su sabka a idan kafarka sai ya washabta maka kai mi ka daga su to idan ka daga su dan koyi da annabi sai a ce ku ne boko haram ko ku ne khawarij kaga bai adalci kai umarnin annabi kai dan kai kama da shi cikin irin abin da Allah da manzo suka ce kai baya nuna kai shi sai in ka dauki halin shi rashin kumiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halatta jinin mutum da kafirta shi cikin irin aikin da bai kai a kafirta mutum a wannan lokacin sai mu ce kai tarayya da su cikin kudurinsu da aikinsu waye umarni da a karanta qur'ani bisa ga hay'a mai kyau da tsari mai kyau Allah ko yace warattilil qur'ana tartilan annabi haji ɗaya daga cikin sahabban shi yana rera alqur'ani yace mishi hakika an baka mizmaran min mazamiri ali daud an baka dadi da zakin sauti daga cikin dadi da zakin sautin na ali daud saboda iya rera alqur'ani kiram to shikenan sai mu bar rera alqur'ani dan kan mu yi kama da su kaga ba za mu bari annabi ke cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku ade qur'ani da sautin ku a shi daɗi yayin da kuke karanta shi to kenan ka ga da ka iya karanta alqur'ani da furan manzon Allah da yadda Allah ya ce ayi dan kai haka ba za a ce maka khawarij ba dan su suna yin kuma sun iya ina fatan mun gane to kenan ka ga wannan an bid'a ne da suka tashi zagin ahlus sunna da ba su da wata hujja a yau da za su kare kansu game da bid'o'in da za su yi kullun za su ce ahlus sunna su ne al-khawarij kullun me yasa annabi ya ce suna dangalallen wando kuma suna barin gemi annabi gemi gare shi sallallahu alaihi wasallam sabban shi duka gemi ba gare shi babu wani annabi daga cikin annaba da bai da gemi kuma gemi zina ce ado ne kawace ga ɗan namiji shi yasa yanzu ne ga ma maras hankali wanda ba su san abin da suke ba sai ga mutum da rasta kuma da wani abin da bai haduwa a hankalci kaga mutum da rasta da gemi saboda sun ɗauki gemi a matsayin mi kawa ado kuma ado ne ga ɗan namiji sabanin mace kuma addini ya furo da cewa a rene a me yake ce a tattali gemi a rene shi kada a aske shi abinda akai forecast ki shine gashin baki. Amma zaka dan bid'a ya shafe kumcin shi sumun kaman na mace, amma duk da haka zai ci kai kawari. Ai wannan kuskure ne da san sarrai, kuskure ne da sarrai. Kuma irin dubgaggun ga wanda yake jahilai ne ma su game da daga wando kawai shine izada. Da ka kuskura ka bar gemin ka daga wandon ka kawai sunan ka dan izada, ka yarda ko baka yarda, kana ra'ayin su ko baka ra'ayin su, haka ne ko baka wani haka ne, hakika ne wannan. Kullai ina bugun misali, wallahi da za su samu arne dinga barin gemin shi na daga wando, in dai ba a san shi unguwar bai shigo ya biye wuce, in wani tambaya baka ga wani ce mun ga za su ce wannan izalan zai biye wuce. Saboda mi gemi da daga wanda kaga gemi da daga wanda ba sai bane izala ko ba gaskiya ba, gemi addini ne ubarni ai gemi haka daga wando addini ne foruwa daga gemi a daga wando ko tufafi kar a bari su wuce idan sau taka wando kuma ya yi muni. Saboda annabi ya ce na daga cikin mutanen da Allah ba zai dube su ba gobe kiyama ba zai kalle su ba, kuma suna da azaba mai raɗaɗi daga cikinsu hadda mai taka tufafin shi. Wanda ke nuna kaga tufafi taka su laifi ne babba a cikin musulunci. Allah ya kiyashe mu ya kare mu ya taimake mu wurin bibiyar sunnar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka al-khawarij su ma ra'ayi ne da kungiya wadda ya kamata musulmi ya shiga taitayen shi da hankalin shi ya kiyaye su. Kaga lokacin da suka kunno kai, galibi daga cikin musulmi sun ba su goyon baya, da a wasu ai shari'ar musulunci ce, da a wasu su suke ai hukumcin Allah da manzon shi, kowa yaban su yake, har ma wasu daga cikin malamai wallahi masu da'awa ilimi, wanda kaga daga ba sai ta bayyana karar cewa ba musulmi suke so ba addini suke so, an tabbata yan kwaya ne mashaya ne kuma suna da alaka da arnan duniya, su suke tallafa musu don su rosa musulunci da musulunci. Wake ba su makamai, kaga su ba su kera makamai, kuma ba su da tattalin arzikin da za su iya sayan makamai, wake ba su motoci, wake ba su man da suke kai kawo da shi, ai abin tambaya, wake ba su duka. Ya shekar abin misali, akwai hannu na ɓoye daga ƙasa wanda arnan duniya manya-manyan ƙasashe suke tallafa musu ta fuskan makamai manya, wani bi za ka ga sun zo da makamman da daula kuma ba ta mallake su. To in daula da mustawa ta daula ta rasa mallaka irin wannan makamin, duk da abin da gare su na tattalin arziki, ya za a yi wasu tsirarin jama'a su mallaki wannan makamin da wata dukiya suka mallake shi? Kaga ba zai taɓa yiwa. Kenan arnan duniya ne ke ba su wannan makamman don su ɓata surar musulunci da musulmai. Da an ga musulmi, da an ganka yanzu ƙasashen can arna yanzu, da an ganka da geme sai ya ce ga 'yan ta'adda, da an ga mace da hijabi 'yan ta'adda, dama haka suke so a shawwaha surar musulmi da musulunci. Ko su billadan da su aimanu zawahiri da ire-irensu an yi amfani ne da su ta wannan kafar don a rusa musulunci da musulmi. Saboda billadan ba zai iya ɓoye ma Amurka ba a duniya a yau, kowa ya sani. Ka gaya mana a matsayin billadan da 'yan legan shi ya yi kama da Kaddafi da ke mallakar daular Libya da sojojin shi da suka tashi tona mashi asiri cikin kwana nawa suka hambare shi, neman shiga dangadan suka yi suka rusa ƙasar shi, saboda baya biya musu irin buƙatun da suke buƙata. Yau duk daula a duniya idan ba ta biyan bukatun Yahudawa to ba za ta samu zaman lafiya. Duk duniyar nan da kuke ganin su, Yahudawa kusan su ne ke da kalma, kuma abin da suke so shine ake yi. Duk duniya kar ku ga ana ta siyasa ana cewa ku jefa mana, ana aje sandukan duk kun jefa, amma abin da suke so shine zai mulki, ba takaddun da kuka jefa. Wannan wani abu ne wanda kamar wasan kwaikwayo ne ake, an taru a yi ta jifa a ɓata lokaci, amma abin nan da suke so a yi shi ne zai faruwa mafi yawa. In ka biya musu bukatunsu ka yi irin abin da suke so da ku, to za ka samu mulki. Kuma mutanenmu da kwaɗan son mulki da son biyan bukatunsu na rayuwa za su iya sallama ku da duk abin da kuke don su samu wannan biyan bukatunsu. Shi yasa kaga Boko Haram da masu irin aqidar su ba mutane ba da wanda ya kamata a ce ahlus sunna mai hankali yana biye su ko yana koyi da su mutanen banza ne mutane ne wanda annabi ya ba da labarin su suna fita musulunci irin yadda kibiya ta kan fita a cikin abun farauta ba mutanen kirki bane kasu yau dare ka rame mai tala ila yaushe zaka kabbara ka zo ka tada ban masallaci wani irin shahadi ne wannan ka zo cikin masallaci ka tada ban ko kasuwa ka kashe mata da yara da masu sallah da sunan shahadi fi sabilillah ko ka ce yaki zaka yi da hukuma ko ƴan tsararu ba ko ci mutum dubu ba ku fuskanci daula guda da yaki ku zo ku rosa rayuwa a karkashe ku a karkashe musulmi masu yawa a sanadiyar ku kuma ka gaya mana fitowa sabillahin sai mana zawahiri su boko haram Najeriya wani amfani suka barkata ma musulmi da musulunci ka gaya mana biyu da su ko ɗaya ma sai ma ba ta sunan musulmi yau ta muwilata da ake daga kasashen waje duwal na manya-manyan kasashe na Laraba da suke mawwala kuɗi don a ci gaba da tafiyar da musulunci a Afirka duk an daina an tsaida su sababin irin wannan mutanen ko ba gaba ba hana duk wani abin da ka san mashari'a da ake na musulunci a turo kuɗi da dama a da da sunan taimaka ma addini yanzu duka an hana a duniya shi yasa idan aka turo maka kuɗi masu yawa da sunan musulunci za a rufe wannan kuɗin ba za su sa to wannan shine amfanin da suka kawo musulmi da musulunci su mi suka gina ma musulunci ta ga masallatiya suka yi balma rusa masallatiya suka yi makarantu suka yi balma rusa makarantu suka yi to kaga ba yadda su aikace muni al-khawarij sai in ka bi son zuciyarka ka zalunce mu ba mu da alaka da khawarij ta kusa ko ta nesa bal ma mu ɗan bid'a muke kallon su wasu ma daga cikinsu za su iya kafirta kamar yadda wasu ɓangare na malamai suka kafirta su ina fatan mun gane daga wando barin geme iya rera karatun alqur'ani tsayi da sallah bisa ga tsarinta kamar yadda Allah ya fura ai annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli yin hakan bai nuna kai khawarij bal ma falala ce daga cikin fadila saboda kai koyi da wa'ayin Allah madaukakin sarki kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina ganin zamu dakata ina faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure ko tattaba insha Allah gafarta mana gaba da assalamu alaikum wa rahmatullahi